نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 20 وتر رمضان هجرة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دجا مكة زوا مدينة دبوت ايادة اريهود دا 30 شدة وانديزو بقي جواتا بقي دبو ديو دا شادير za mu tashi sura ta 105 shi take suratul fil dukkan malaman tafsiri da riwaya sun yi ijma'i akan wannan sura a Makka aka saukar da ita tana da ayoyi guda 5 abinda wannan sura ta kunsa shine bayani akan wata hadisa da waqi'a da ta faru lokacin haihuwar manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
الله سبحانه وتعالى اتباع من جنس محمد صلى الله عليه وسلم alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin ba abaka labari ba inji malam farra'u ai alam tukhbar ba albaka labari ba kaifa fa'ala rabbuka ya ya allah mahallicin ka yayi bi ashabil fil da ma abota jiwa fasara ta biyu alam ta'lam shin baka sani ba istifham ne bi taqrir wa ta'jil wato wannan tabbatarwa da faruwan abin ne da kuma mama kantar da shi wato sha mamaki kenan akan abin da Allah ya aiwatar ga waɗannan mutane masu jiwa alam yaj'al kaidahum shin Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya kullakullansu da kucingulansu da makircinsu da makarkashiyarsu da zagon ƙasansu fi tablilin a cikin ƙasa ba da lalacewa aiza bananna fil ardi idan muka bace a ban kasa mana ka gama kullu kullanka da zagon kasa ka da makircinka da kaidinka sai kuma a rasa maka nasara a ciki shine ma'anan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa arsala alaihim tayran Allah ta'ala ya aika musu wani nau'i na tsuntsaye ababila dandazo dandazo bataliya bataliya tarwihin tana jifansu bi hijaratin da wasu duwatsu yin sujilin na dafaffen yumbu yumbu dafaffe wanda aka dafa shi yayi kwari to da shi aka dinga jifansu faja'alahum a ƙarshe sai Allah ya sanya su suka koma ka'asfin kai kace ganyen wato kamar kace ganye ko kuma ganye dake jikin kara karmani to ganyen dake jikin karmamin ba shine ka'asin din an kira shi af saboda ta'asifu hurriya iska tana tankade shi tana sheke shi kamar yadda buntu an san buntu ai da kuma kaikayi to haka kuma iska take sheke su to suka zama kuma ka'asin ma'kul kamar wato wannan ganye dake jikin karmani rijigagge ma'kulin wanda aka cinye aka tattaka wannan shine mushabba shine mushabbahun bihi mun karanta al-balagatul wadiha cewa rukunan tashbihi guda hudu ne akwai mushabbahu akwai al-mushabbahu bihi akwai adatu tashbihi akwai wajhu shabahi to idan tashbihi ya hada wadannan rukunan guda hudu akwai sunan sa ina jin yan secondary sun tuno ko sannan akwai kuma idan an cire wajhu shabahi ana kiransa in an ambaci adatu tashbihi ana kiransa mursal idan kuma aka cire adatu tashbihi ana kiransa muakkad idan an cire wajhu shabahi ana kiransa ne mufassal ko da haka wannan mursal ne mujmal tunda an cire wajhu shabahi ya zama mujmal da haka an ambaci adatu tashbihi ya zama mursal an kuma cire wajhu shabahi ya zama mujmal da haka wannan tashbihi mujmal ne sannan kuma mursal ne to ba a faɗi ta inda suka haɗu ba saboda kai ma kana iya fahimtar ta inda suka haɗu wasu mutane ne aka ragargaza su aka yi tsuntsu-tsuntsu da su aka yi rugu-rugu da su sai aka ce sun yi kama da ganye busasshe da ke jikin ko ɓawon kara karan kuma ya bushe an zubawa shanu shi sun tattaka sun suka tattaka shi da ƙafar da bayan ya bushe yake zama sai ya rijiddige to waɗannan mutane su ma sun rijiddige kamar yadda wannan kara ya rijiddige kaga sun yi tarayya a cikin ne a cikin rijiddigewa to ba sai an faɗi rijiddigewa ba shine wajhu shabahi sai aka cire shi ba aka tabbin sai kayatar ya zama mursal ya zama mujmal to me ya faru a cikin wannan labari da Allah ya bamu malaman siyar sun kawo mana cewa an yi wani sarki ko gwamnan sarkin Habasha wanda shi yake mulkin kasar Yaman domin Yaman ta taɓa zama ƙarƙashin daular Habasha duk sarkin da ya ƙaƙaita a ƙasar Habasha ana kiransa Najashi shine sunan sarautar kamar yadda duk sarkin da ya ƙaƙaita a Masar ana kiransa Fir'auna da aka Fir'auna sunan sarautar ce kamar yadda duk sarkin da ya ƙaƙaita a yankin Farisa ana kiransa ne ana kiransa Kisra haka nan duk sarkin da ya ƙaƙaita a Rum ana kiransa ne Kaisar shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu wa idza halaka Kaisar fala Kaisara ba'dahu wallazi nafsu Muhammadin biyadihi latunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah sai an yi amfani da dukiyarsu an yada addinin Allah yau da gobe to wannan sarki ya naɗa gwamna a yankin ƙasar Yaman ita kuma Yaman tana cikin jaziratul Arab wato tana cikin tsibirin Larabawa duk da malamai suna cewa ba tsibiri ba ne shubuhu jazira ne domin ta ƙasar Yaman ana iya fita da ƙafa shi sa ƙasar jaziratul Arab ta zama za ka iya shigo ta sama za ka shigo ta ruwa kuma za ka shigo ta ƙasa jawwan wa barran wa baharan za ka shigo ta ƙasa ta yankin Yaman za ka shigo ta ruwa kamar daga nan Sudana ta ruwa muke shiga dole sai ka shiga ruwa yanzu ne da aka yi jirgi sai ake harewa amma da an ka je Sudan sai ka hau jirgi ruwan ya tsallaka da kai ka tafi Saudiya to wannan shubuhu jaziratul Arab ita Yaman tana ciki kuma dama kafin a raba ƙasashen ƙasashen da suka fi daɗewa ko ƙasashen da suka fi daɗewa a nan su ne yankin Makka da Madina da Ta'if da kuma yankin ƙasar Yaman yanzu wannan yanki gaba ɗayansa yana da ƙasashe ne guda bakwai kuma yana da mutane miliyan 75 wato ba su kai rabin ma 'yan Najeriya ba duk da baki ɗaya wannan jaziratul Arab ƙasashen su guda bakwai ne ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a ita ce ƙasar Yaman tana da kusan miliyan 32 na mutane mai bunta a yawan jama'a ita ce ƙasar Saudiya wanda take da kusan miliyan 29 sannan kuma sai sauran ƙasashen wata ma ƙasar mutum miliyan 1 ne wata ma ƙasar mutum 180,000 ne su ne irin su Kuwait irin su Oman irin su Bahrain irin su Qatar sai kuma daulatin Dubai United Arab Emirates su ne waɗannan suka haɗu su ra'asul kaima da su sharika da su Dubai din da kuma waɗannan suka haɗu su biyar suka zama gwamnati waɗannan su ne ake kiran su United Arab Emirates saboda ƴan ƙananan ƙasashe ne shugaban ƙasar Kuwait ya taɓa zuwa China ya ka tambaye shi ko wanda yake miliyan ɗaya da ƴan kai duk aka kaga dama duk ka ɗebo su gaba ɗaya muku walima mana a muku abincin dare ba ka taɓa da mutanen ƙasar baki ɗaya to ka zo ƙasar da take da mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu sai ƙasar ka miliyan ɗaya da ƴan kai ai ba ka ɗebo su gaba ɗaya da an shirya muku abincin dare da liyafa to saboda haka sai zama Yaman tana ƙarƙashin mulkin ƙasar Habasha to wannan gwamna saboda nuna isa da sakama sai ya gina wata coci doguwar gaske wani dogon gini mai kyau sai ya aika wa sarkin Habasha cewa ina so ne amfani da wannan in juyo da hankalin Larabawa su daina zuwa suna bauta wa Allah a wannan ɗaki da Annabi Ibrahim ya gina shi ne Ka'aba ina so in jawo hankalinsu su dawo nan to an faɗi kissa biyu malaman tarihi sun faɗi ɗayan biyu ne ya faru har ya yi fushi ya ɗebo basaliya da rinjina har da giwaye ya zo da nufin ya rushe Ka'aba abu na farko an ce akwai wani balarabe daga cikin Banu Kinana ba Kinane ne sai ya fushi sai ya je ƙasar ya shiga cikin wannan coci ne kama da Ka'aba sai ya kashi a ciki bayan ya yi kashi ya ɗiba ya shafa a jikin garin ya nuna masa Ka'abar ta ba ta isa ta yi daidai ko ta yi gasa da Ka'abar Annabi Ibrahim ba to ganin wannan da aka gaya masa cewa wani balarabe ya zo ya wulakanta taka yace to ni kuma sai na ɗauki bataliya na je na rushe ta su wasu kuma sun ce wasu Larabawa ne suka yi abinci kusa da gurin da suka dafa abinci irin wutan nan da ake yi ta itace da karmani to da aka yi wannan da kara sai suka ba su kashe wutan ba shi da wutar da iska ta wuce ta kaɗa ta sai ta kama balbalbal ta kai hajjisin wannan wato coci saboda haka sai ta ƙone shi ne wannan Abrahata wanda gwamna ne sarkin Habasha ya yi alkawari sai ya ji ya rushe Ka'aba shi ne ya ɗauko bataliya iska tana da tsawo amma ba zan ba ku mahimman guri a ciki ya ɗauko bataliya mai yawa ita ho da ita ta mayaƙa an ce da giwaye guda takwas babbar giwar daga ciki ana kiranta Mahmud ita ce babbar giwar da in ta dake abu da jikinta sai ta kare shi da haka ita ce kamar bulldoza ɗin da zai amfani da ita wajen rushe Ka'aba to da ya taho ya zo sai tsaya a bayan garin Makka sai ce a tura a kira mata babban waye babban shugaba a garin sai aka ce Abdul Muttalib ne ɗan Hashim da haka sai Abdul Muttalib sai akwai raƙumansa suna kiwo a gurin sai sa aka kame masa da Abdul Muttalib ɗan Hashim ya zo sai ce masa abin da ya kawo ni na zo ne in rushe wannan Ka'aba taku sai ce to ba komai ai ni abin da ya kame an ce ka kama raƙumana shi ne na zo ka saka min raƙumana lokacin da ka shigo na girma ma ka na gan ka da cijo amma kai ana maganar rushe Ka'aba gadon kaka da kakanninku abinda kuke kakawa da shi kai kana maganar raƙuman kai ce gaskiya ne raƙumana wani ni ne ne su ita na zo a bar raƙumana shi ma ɗakin akwai ne shi in ya yi ƙyale ka ka rushe to kai da shi ne in ya hana ta wannan kai da shi ne amma raƙumana ni nawa ne za ka ba da raƙumana yasa aka mai masa da raƙumansa to sai zo ya tara mutanen Makka ya ce to mutanen Makka wannan mutumin ya fi ƙarfin mu ba za mu iya da shi ba za mu iya tunkararsa ba saboda haka ya je gindin Ka'aba ya ce to Allah kowa fa yana tsare huruminka kai ma ka tsare huruminka kowa yana kishin kayansa to fa kai ma kai kishin kayanka wannan mutum da ya zo ba mu da ƙarfi da haka mun bar shi da kai in ka bar shi ya rushe ɗakinka to Allah kai ka ga dama in ka gama da shi kuma wannan aikinka ne da haka suka kwashe iyalansu gaba ɗaya suka koma kan dutse suka jira wa sarauta Allah ido su ganin zai faru da haka washe gari suna shirin shigowa ba su san shigo din Ka'aba ba don wani akwai shi da ake irin da masa ɗin da waye ana nuna har sun zo domin da aka halakar da su ai bayan gari ne ba su riga sun shigo ciki ba su suna kan hanyar su ne wannan hadisa ɗin ta faru Allah subhanahu wataala ya aiko waɗannan tsuntsaye wadanda wasu malamai sun ce tsuntsayen an yi sabani kan kamarsu, wasu ce koraye ne, wasu ce bakake ne, wasu ce farare ne, wannan lafin mu na an ce kuma suka su kamar ya take hannayensu kamar ya yake, wannan sifatin da ba wanda ya gani kaga wannan duk shaki faɗi ne. Abinda kawai za a faɗa shi ne tsuntsaye ne daga wajen Allah, sun ji an ce daga wajen Allah suke, kuma basaliyar Allah ne, wasu ce daga cikin ruwa suke, wasu ce ba a taɓa ganin kalarsu ba, kuma tun da suka tafi ba a ƙara ganin irinsu ba har yanzu a duniya. Wato Allah ya aiko wasu suka ce kowanne ya ɗauko dutse uku, ɗaya a hannu-hannu, ɗaya kuma a bakin ƙoshi. Wasu suka ce ma duwatsun kowa an rubuta sunansa a jiki, da haka kowanne tsuntsu da sunan wanda zai halakar, adadin iya bataniyar, adadin yawan tsuntsaye. Duk wannan dai labari ne wanda haka za ka ba da shi yadda ya zo, amma dai wannan kissa mutawa kira shi, kuma abun mamaki abun farin ciki, bayan Allah ya halakar da wannan mutane sai ya zama a wannan rana aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin waɗanda suka yi rubutu a kan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce an haife shi ne yaumul fili, akwai ruwaya da ta zo qablal fili, akwai ta zo ba'dal fili, akwai ta zo amul fili, akwai ta zo yaumul fili. Yaumul fili a ranar da wannan abu ya faru da asuba aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka sai zama tarihinsu Larabawa sai suka mai da wannan hadisa din da waƙi'a din ta zama tarihi. Duk abin da ya faru sai a ce kafin jiwa da shekara kaza, bayan jiwa da shekara kaza, sai a ce ba'dal fili, ba'da amil fili, ba'da yawmin fili, bi sana aw bi sanatayn aw bi thalath sanawat, haka dai sai ya zama shine da shi suke tarihi. Da nan suka kafa kalanda, kalandar Larabawa sun kafa ta ne da tarihin wannan hadisa ta ashabul fili. To wannan shine a takaice abin da ya faru. To wannan darasi ko abin da ya faru a lokacin aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah yake bawa Quraishawa cikin ni'imar da ya yi musu fasutuna lokacin da ba su da ƙarfi, ba su da iko, ba su da isa, aka kawo musu farmaki. Allah da kansa ya tumɓuke waɗannan mutane. Ya kamata ku tuno da wannan ni'ima, ku kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. To mun faɗa cewa a cikin asbabu halakil umami, dalilai da Allah ya halakar da al'umma, wanda ya bamu kissa tun daga suratul baqara har zuwa suratul nas, wanda wannan ita ce kissa ta ƙarshe ta mutanen da Allah ya tumɓuke su ya halakar da su baki ɗaya. Akwai mun ce halaka iri biyu ce, akwai halakut ki isali, akwai halakar tumɓukewa mutane su ƙare gaba ɗaya, akwai kuma halaku na ƙasir, ba za a halakar da mutane gaba ɗaya ba, amma za a tauye su a yi musu wata azaba wacce za ta sa su tauyu su nakasa, amma ba za a halakar da su gaba ɗaya ba. Abinda ke jawo Allah ya halakar da mutane ya tumɓuke su gaba ɗaya abubuwa guda huɗu ne. Na farko akwai abinda ake kira kafarat, idan mutane suna sha'awar taɓo suka fara jin daɗin taɓo. Na biyu alfi'il hammu kenan, kana harama kanka aikata saɓon ko kuma ka aikata. To duk anan Allah ba zai halakar da mutane don sun yi saɓo ko sun aikata saɓo ba. Sai an zo mataki na uku shi ne takarar, sai a yi ta maimaita saɓon, a yi ta maimaitawa, daga nan sai ta'awil, sai ya zama jiki. To idan saɓo ya zama jiki, ya zama al'ada, ya zama an mai da shi daidai, har ma ana ga wanda zai zo ya magana a kai ana ga ya aikata laifi, to a lokacin ne Allah ya aiko annabi aka kibinsa sai Allah ya halakar da mutane. Waɗanda Allah ya ba mu labari ya halakar a cikin Alƙur'ani ɓangarori ne daban-daban har 14. Na farko akwai ƙaumun Nuhu, da me aka halakar da mutane annabi Nuhu? Da ruwa. Akwai Adawa, da me aka halakar da su? Da iska. Akwai Samudawa, da me aka halakar da su? Da tsawa. Akwai ƙaumun Lutin, da me aka halakar da su? Da jifa da duwatsu yadda aka ma waɗannan. Akwai ƙaumun Sha'ibu, da aka halakar da su yawmul zilla, su ne aka yi mutu wannan wuta ce ta zo sai inuwa ta zo garin, su suka taru ƙarƙashin inuwa sai ta juye ta koma wuta sai ta ƙone su. Akwai Fir'aunu wa ƙaumuhu, ya aka halakar da su? Da ruwa, Fir'aunu ya sha ruwa. Akwai Ƙarunu, ya aka yi masa ƙasa. Akwai al-mukhalifuna fi dukhuli ila al-qaryati, su ne aka yi mutu, su ne aka tace su ko masaka aka yi mutu al-masku man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada al-taghut. akwai ashabus sabati fakunu qiradatan khatiina, akwai ashabur rassi. Ashabur rassi su an ce annabin su suka kama suka sa a rijiya suka binne shi a ciki, to da haka shine su kuma Allah su ma aiko musu da tsawa ta halaka su baki daya. Akwai ashabul qaryati, su ai ashabul qaryati na tabaraka su sun ga ahal mursalun ya sun go, to kuma Allah ya faɗi sai hasan wahidatan akai musu tsawa ce. Akwai qaumu subba, su ma an faɗi an halakar da su. Akwai ashabul fili, su ne na goma sha hudu. Wannan su ne waɗanda Allah ya ba mu labari a cikin Al-Qur'ani ya halakar da su halakut tsali, an tumɓuke su baki ɗaya. Akwai hanyoyin da Allah yake halakarwa hanyoyi goma ne wanda ya gaya mana Al-Qur'ani. Akwai zaraku, akwai rihu, akwai sayhatu, akwai rajafatu, akwai ta'ikatu, akwai qalbu ziyari, akwai hijara, akwai gulla, akwai kuma khatfu, akwai matfu. Su ne hanyoyin halakarwar, wasu da ruwa, wasu da iska, wasu da tsawa, wasu da girgiza, wasu da farankwatsa, wasu a juya gidansu, wasu a yi musu ruwan duwatsu, wasu a turo musu inuwa, wasu a yi kaskinsu, wato gaba ɗaya ƙasa ta kama su, wasu kuma a yi maskinsu su koma birrai su koma aladu. Su ne hanyoyin da Allah ta'ala ya halakar da su. To abin da ke jawo a halakar da mutane ga baki ɗaya, malamai sun ce abubuwa ne guda tara. Na farko akwai shirka, akwai zulmu, akwai ijramu, akwai zunubu, akwai kufuru, waɗanda an tafaɗe su. Akwai al-istikbaru, akwai takazibu, akwai al-istihza'u birrusuli, akwai iza'ur rusuli, akwai kufranu ni'am, akwai intihaku hurmatillah, akwai amalu qaumi lutin, akwai naqasul mizan wal mikyal. Waɗannan su ne labaran da Allah ya bayar. Wasu sun yi shirka, sun yi zalunci, sun yi manya-manyan zunubai, sun yi girman kai, sun ƙaryata, sun yi izgili da manzanni, sun cutar da manzannin, sun ba dukkan cewa ni'imar Allah, sun keta alfarmar addinin Allah, sun aikata luwaɗi, sun ƙi cika sisheni da mizani. Sai haka kun ga waɗannan sun shigo layin waɗannan tawaga 14 da Allah ya tumɓuke su daga ban ƙasa saboda safo. Allah ya tsare mu. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
wannan ita ce sura ta 106, tana da ayoyi kwaya 4 rak. An kira ta suratul Quraysh, Quraysh, Quraishawa. Me yasa ake kiran Quraishawa Quraysh? An ce dukkan wanda suka fito daga zuriyar Nadaru bin Kinana to su ne Quraishawa. Na biyu suka ce wanda biya fito daga kabilan Tihiru bin Malik bin Nadar to shi ne ba Quraysh. Duk wanda bai fito daga nan ba Quraysh bane. To me yasa ake kiran su Quraysh? Ita kalmar Quraysh daga me aka samo ta? Wasu suka ce daga kirshi, kirshi man ce kirshi mai kenan kwabo da sunallah, saboda yan kasuwa ne kun lalajin tsaron sunallah a hannu, za ka kira su Quraysh, wato masu kuɗi kenan. Wasu suka ce daga kirshi, menene kirshi kuma na juyu? Akwai wani kifi a cikin ruwa ana kiransa ko shark ne, kirshi shark ko wannan kifin shi ne hatsari da ya komai a cikin ruwa. To Quraishawa ba karamin hatsari ba ne in ka taɓa su a filin daga ko a filin yaƙi, shi yasa ake kamanta su da wancan kifi ake kiransu Quraysh. Ma'ana ta biyu kenan. Wasu suka ce min at-taqarrush, at-taqarrush shi ne birnantaka, wato wayayyune ɗan birni ne, shi da ake kiransu Quraysh. Mina taqarrush wato su ɗan birni ne. Ko kuma an ce Quraysh ya kasarisu an yaktasibu, wanda yake yin sana'a yake aikin yi, to ana kiransa Quraysh. To da haka waɗannan su ne ma'anoni. Ana cewa Quraysh hiya allati taskunu al-bihara biha sumiyat Quraysh Quraysha تأكل الغصة والثمينة ولا تسرق فيه لذل جناحين ريشا ذاك سرد قريش وكما يتشاء قوم سموا قريشا بإفراش وهو حقوق الرمال بعضها إن قارن من أي تعجبوا لقريش كلما مايكي دا قريشاوا لإيلات قريش كلما مايكي دا صابم قريشاوا لسكا صابا لشي إيلاتهم رحلة الشتاء والصيف فهذا بسكو صابا دا يلو ما جدو كاركشن تفيا تاسوا سنع قلنا وانتو تواقع سئن تاسوا لايكي كران تواقع ان تاسوا إن تاسوا سكا حدو ذاتي تفيا يسونا ayaruko ayari ba ayaru ba ayari akwai wani tsakanin ayari da ayari ko ayari kan kasuwa jagoran su shi ake kira ne madugu madugun ayari idan tafiya kenan to in za a tafiya haka ake yin sai ai dandago a tafi karkashin shugabanci daya saboda da akwai yan fashi akwai hatsari dole sai ka shiga wannan tawaga akwai tawaga iri uku ce akwai masu makamai saboda gaji akwai masu hidima daura doki da kwanta sirri da dorawa da bada abinci akwai kuma su masu tsabar kudin su ne masu kudin da su kuma da kuma kadarar da ake dauke da ita akan raguma to su ragumar da suke da kadara a kasiya ake sa to don za ka ga gwal ne wani za ka ga haja ce ta kayayyakin ciyarwa su fatu ne su manja su gishiri su abin nan kanwa da sauran abubuwa da ba a samu a yankin shi ake dauka a kai sannan kuma a siyo a kawo to suna yin wannan tafiya ne zuwa Sham da kuma Yaman kun ga Yaman a cikin jaziratul Arab take Sham kuma a waje take shi yasa kasashen Laraba yanzu a duniya gaba ɗaya guda 22 amma wanda suke cikin jaziratul Arab kwaya bakwai ne wasu suna Afirka shi yasa ake kiran su Larabawan Afirka irin su Sudan irin su Libya irin su Egypt irin su Misra irin su Murtaniya irin su Algeria irin su Morocco irin su Djibouti irin su Cyprus wato Cyprus wannan kudin Cyprus su ne su guda tara ne su ne kasashen Larabawa na Afirka sannan akwai na can gaban Afirka su ne su Jordan da Iraki da Lebanon da Palestine da kuma Syria su kuma su biyar a can in ka haɗa su ne za su baka 22 su ne kasashen Larabawa a duniya kuma Larabawa sai sun kai miliyan 500 gabaɗin sun kai miliyan 500 kaga kenan Larabawa ba su da yawa a duniya cikin wajen miliyan 8 su miliyan 500 ne kuma ake kusan miliyan 50 ba kasashen Larabawa suke rayuwa ba suna kasashen da suke makotaka da su irin su Iran irin su Turkiya ita ce kasashen nan biyu sun fi ko ina yawan Larabawa a duniya kasar da ba Larabawa ba kuma Larabawa suka shiga ta waɗannan jinsi Iran da Turkiya da an ce a nan kaɗai akwai Larabawa sai da miliyan 15 a wannan tsakanin ragowar kuma suna Turai suna harkar kasuwancin su da harkar ilimi da sauransu saboda haka har yanzu su ƴan kasuwa ne to sai Allah yake tuna musu shi sai aka ce lamus ta'ajjuj wasu ta ce kuma lamus sila ce فجعلهم كأكل مأكول لإلى قريش تك سادت سنا فجعلهم يا تنيا ما سو روش كأبا سنداو كأكل مأكول كما كرما من دا أكتشني أكتتاكي تاكتشي لإلى قريش الله يا حكمي تبو دا سابن قريش وادا تفيا كدا أحنا سوى أن تفيا تفيا سيزم موتول لدى سلا وكما تكتشي أولا لا من باتر علاقة دبايا tana da alaka ne da gaba in ka gaji fassara sai an ce fal ya'budu rabb hadzal bayt su bauta wa mai wannan daki allazi af'amahu min ju'in wa amanahu min khawfin li ila quraish ila bi ghayri al-isra'i wa su bauta wa mai wannan daki Allah kenan wanda ya ciyar da su daga yunwa ya amince da su daga tsoro tunda ba su da tsoro ba su da yunwa to me rage su bauta wa Allah kuma ga tafiya da suke yi Allah ya musu ni'ima suna tafiya zuwa kasar Yaman da kasar Sham domin yin kasuwanci a lokacin dani da kuma lokacin bazara to gode wa Allah da ya musu wannan shine ni'ilatu quraish ilatuhum rihlat ash-shita'i was-sayf sabantu da tafiyar su da suke yi lokacin hunturu da kuma lokacin wato lokacin dari ko kace dari ko kace hunturu ko sanyi ko ko jaura jaura a cikin sanyi take zuwa ko was-sayf da lokacin bazara ana cewa lokacin bazara ana cewa lokacin zafi sai ne kuma ku hausa ta kare ko falyabudu rabb hadha albayt subuta wa allah ta'ala mahallin wannan daki dangana halittar dakin zuwa ga allah wannan tashrifi girmamawa ne shi sa ake kiran sa baitullah aiko wannan daki na duniya na allah ne amma wannan ibafa ce na tashrifi an girmama dakin ne an darasa shi mun ce wannan dakin ya sha gogwarmaya malamai sun ce an gina shi sau goma a tarihi gini na farko mala'iku suka yi gini na biyu annabi adam ne gini na uku annabi nuhu ne da ƴaƴansa bayan ruwan tufana gini na hudu annabi ibrahim ne da ɗansa annabi isma'il duk da mala'iku da kafir diyana ne ban ya rushe waɗancan ruwayoyi da suka zo a cikin tafan tarihi a cikin albidaya wani haya ɗinsa cewa a'a daga kan annabi ibrahim aka fara gini suka ce ah sai aka Allah ya yi wa idiyar kau ibrahim alqawaida daga qawaidin ne da ba ku shi ta ba a ce ya sa harshashin ba aka ce ya gina akan harshashin ya nuna akwai harshashin da nan din asali amma shi ya tsaya akan wannan wanda shi ma yana da naka hujjoji to wannan shine da hudu sai amalika bayan gurgu su suka fara zama a maka bayan annabi isma'il da suka yaki amalika suka kore su to an rushe ka'aba sai aka saka gina ta shine gini na biyar gini na shida lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 36 aka yi gobara gobara ce ta shafi ka'aba sai gini ya rauni sai aka zo aka yi mutun cewa za a saka gina ka'aba domin katangunta wuta ta dace ku sosai sun yi rauni da aka rushe a saka gini to a wajen mutun sai ne ce kai ku kiyaye kanku shekara 36 baya Abraham ya zo zai rushe dakin nan Allah ta'ala ya gammara shi kada mu ma mu zo rushewa irin wannan ta faru a kan mu sai al-walid bin al-mughira yace ai mu ba barna za mu ba mu jara za mu shi ko ya zo da niyyar barna da wulakanci in kuna jin tsoro ku bandi ni gobe zan daujiga in tinkari ka'aba zan je in rushe kowa ya fito daga gidansa in kun ji shiru to Allah ya halaka ni kenan da yaga da mu masu jara bane in ba kuka ga na fara tsaran ka'aba hannawu ni ba ba ku ga wani tsuntsu da ya zo ya je sai ba to shi kenan Allah ya yaje ruwa masu barna bane za ka yi daujiga ya doshi ka'aba shi kadai kowa ya koma gida ana leƙensa ta taga yaje yana tafiya yana cewa Allah fa ni mai gyara ne Allah ni fa gyara zan yi yaje bismillah fara tsaran ka'aba yahuni yana tsaran ka'aba ba shi komai ba gobe kawai sai jama'a suka ɗebo kayan aiki aka zo aka rushe ta gaba daya da aka rushe ta sai aka ce to ai mutum a tara kuɗi to wajen tara kuɗin ne aka ce kaf kowa ya kawo kuɗin da ya san na face ne ko na ruba ne ko na tata ne ko na giya ne ko na zina ne halal ake nema tsantsa da wanda ya kamata a ce haram ya shiga cikin ginin ka'aba to da aka yi gidauniya na sabunta ginin ka'aba sai kuɗin ba su isa ba saboda an ce halal kuma yanzu ne za ka wani aiki ka ce lalle sai halal in ba sa ta ci ba aikin ba zai yi ba kawai kowa ya kawo ya ci gaba ne kawai kowa ya kawo ya ci gaba ne shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan kasuwa ku dinga sadaka kuna zakka domin kasuwancin ku ta kuɗe ta da ƙarya da rantsuwar ƙarya da ha'inci da wayo a dinga sadaka sai ta goge wancan kurakuran da ake innal hasanati yudhibuna sayyi'at to da aka zo gini sai zama kuɗi zai isa ba don haka ba iya gina ka gaba ɗaya ba sai aka bar wannan haɗin a waje duk wanda ya je maka ko ya gani a hoto zai ga bayan ka'aba akwai kuma wani gini haka a jikinta wata katanga haka to wannan gurin ma cikin ka'aba ne asalin su shi ma cikin ka'aba ne kamata ya ka'aba ta zo hannan amma Quraishi nafaka su sai ta kare kamar da zuwa hadisin Bukhari sai suka gina iyanin suka bar nan a waje shi yasa an ka tashi dawaki duk ka hawo sun yi ittifaki in ka kai sai ka zagaye duka biyu idan ka biyo ku cikin daya to abin da dinka da wafin ka ba sai ka sake shi sai ka hada wannan biyu da ginanniyar da wannan budaddiyar sai ka hada su biyun ka zagaya sannan da wafin kai to shi yasa Allah ya ce fa ya'budu rabb hadzal bayt to gini na bakai shine wanda aka yi a lokacin Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi ko kafin sa kai lokacin Abdullahi bin Zubayr shi ya ga wannan hadisi nana da Aisha wanda a lokacin fatahu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta an banda quraishawa sababbin shiga musulunci ne da na sa a rusa ka'aba an gina ta hada da wannan kuma an mata kofa biyu kuma an saukar da kofar kasa yadda kowa zai shiga ya fita shi amma yanzu da an yi wannan wani sai kasa ganewa ya ce to dama duk musulunci dan a rusa ka'aba ake yin sa sai a samu fitina sai annabi ya hakura to da Abdullahi bin Zubair ya ji wannan hadisi daga nana Aisha a lokacin da ya karɓi maka da Madina suna da kashin ikonsa kai sai sa aka rushe ka'abar kawai aka zo aka yi wannan ginin aka shigar da wannan ciki aka yi ta yadda nana Aisha ta siffanta to bayan Abdulmalik bin Marwan ya turo Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi ya zo ya kashe Abdullahi bin Zubair har ya yanka kansa ya sa a cikin buhu aka sa ba gishiri aka bayar aka ce a kai shi can wajen shugaban kasa a ce ga ta abdulla sabbakinsa ga wata kuma aka daga ta sama haka aka rataye ta sai da ta kusan shekara uku a rataye bayan an kai wa babarsa Asma'u ɗan sayyidina Abubakar to wannan abubuwa ne da yawa suka faru to sai suka sake rushe ka'aba a lokacin Imam Malik yake ga mashi wannan cewa wannan abin da suka rushe ai da kun bar shi yadda yake dan ya san shi ma ya zo da aka rushe a wannan kai da aka rushe wannan shine na shida na bakwai ko na bakwai to da aka zo shi ma sai suka sake rushewa Hajjaj bin Yusuf ya aika masa da wasiƙa cewa in muka abaka aba a yadda Abdullahi bin Zubair ya gina ta ba za a ga a ci gaba da kira sunansa a musulunci dan haka mu rushe ta mai da ita yadda take da sai ya aika masa wasiƙa ya amince da haka sai kawai sa magina suka rushe ta aka sake fidda wannan waje din aka banna cikin to lokacin da Abbasiya suka zo shi ma sarkin lokacin sai ya aika Imam Malik shi ma yana so ya rushe Ka'aba shi ma ya sake nasa ginin Imam Malik ya ce ina hada ka da girman Allah ka kore da Ka'aba a gurin wannan ko ne da mulki ya zo sai ya rushe sai ya yi taka kamar da yawan siyasa suke duk wanda ke nuna ta zo sai ya yi kirkiri wani abu ya rushe na baya wani shi ma ya zo ya rushe sai ya kafa kuma da Ka'aba ta zama abin wasa a hannun masu mulki dan Allah sai haibarta da kwarjinin ɗakin da fitar da zuciyar mutane ka bar wannan to shi yasa sai ya bar shi da take ba to sai da lokacin daula ta zo ta Usmaniya su ne suka gini na tara su sai suka rushe ta suka canza mata gini da yake su Turkawa ne ƙwararru ne a wajen gini za ka ga duk wurin gini irin wannan hasuna da kake gani na masallaci duk irin hadara suke wannan ɗakin da ake yi wannan da suke jiransa wanda a wannan ba su ne ba wannan dan ɗakin da ake na shi a'a kubba kubba ba na ta kodiya kubba ba wannan dan ɗakin haka wanda ya yi goro shi ne kubba ko kubba yawa kubba to su suka fara kawo kubba a cikin gabaɗe musulunci da sauraro da wata dama su ka su ce duk inda Usmaniya ta yi daula to a kan masallaci tana sa tauraro da wata kuma har yanzu ka duba jikin tutarsu tauraro ne da wata da nan ne alama a musulunci ake sa tauraro ake sa wata da kodan kuma ake wannan koriyar kubba din sun kace da haka suka wa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam muke cewa koriyar kubba to ginin Turkawa ne haka Ka'aba ma an kula abin da ya kewaye ta akwai wannan kubba 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 din da suke da yawa wanda yanzu fadawa ta sa ana ta rushe waɗannan guraren to saboda haka suka fara kawo wannan ci gaba to sai suka yi wannan ginin tun daga nan ba a sake taɓa Ka'aba ba sai lokacin sarki Fahad duk da kafin sa Khalid wanda sarki Fahad ya gada ya yi kokari bayan Faisal kun san an yi Khalid bayan Khalid ne kuma aka yi Fahad bayan Fahad aka yi Abdullah da sauransu to lokacin Fahad sai sa makansa suna Khadimul Haramain amma shi ba rushewa ya bara renovation ne wato wani ginin aka tayar a jikin wancan wannan ginin da ake gani yanzu shi yau wannan ginin sai zama ya rufe wancan wannan din kuma sai aka yi shi mai kwarin gaske bulletproof ne ko ka harbi ka awa yanzu bullet din ba zai huda ta ba gini aka yi mai karfin gaske to shine abinda gini na goma na karshe to kun ga wannan daki dama annabi Ibrahim wanda yake cewa wa ajrukun nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli jamir ya'ti min kulli sawjin amir liyashhadu manafi'a lahum to da haka shine Allah ta'ala yake kali'abudu rabb hadha al bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf to al ju'u wal khawf shine babban musiko a cikin al'umma yasa Allah ya hada idan akwai yunwa to ba zaman lafiya haka idan akwai tsoro to ba zaman lafiya kun ga yunwa a ciki take yasa aka ce annabi Adam inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tarha la tajua fiha wa la ta'ra al-ju' wal 'urwa idan yunwa waje da yunwa ciki ba ta da riga kuma ciki ba abun sannan tana jin kishirwa kuma rana na dukarta kenan idan tsiranci ya haɗu da rashin abinci ya fi tsanani kamar yadda in kishirwa ta haɗu da rana ta fi tsanani sai sa Allah ya haɗa su kun ga ai ba a haɗa kishirwa da yunwa ba kuma waɗannan abubuwan guda huɗu su ɗan adam yake buƙata me zai kare ka daga yunwa abinci me zai kare ka daga kishirwa ruwa me zai kare ka daga rana gida mu zai kare ka daga tsiraiki tufaki waɗannan su ne technology farko da Allah ya fara haska wa ɗan adam yadda zai noma yadda zai ciwo yadda zai gina gida yadda zai ɗinka tufaki yadda zai kuma samar da ruwa ta hanyar rijiya ko rafi ko dam ko abin da ya kama da haka shi yasa muke roƙo Allah ya ba mu zaman lafiya saboda in akwai tsoro in akwai rashin zaman lafiya a kowace ƙasa a kowace al'umma to ba abin da zai yi ta abin da zai cikin kwanciyar hankali shi aka zaman lafiya ya fi komai duk wanda ka ji yana cewa ya tashin hankali to bai san amfanin zaman lafiya ba zaman lafiya ya fi komai daɗi shi yasa Allah ta'ala ya ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf na'am
bismillahirrahmanirrahim فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
وانا ذكر سورة تقريجة بقي انا اكتر انت سورة الماعون سورة بمجانا كان تيمكو دبايا دعرو منا يا رادا كيكا انت مجردي انت منجدرة انت تيبر انت قوانا سركي an sai dunduruku an sai fatanya an sai diga an sai tsani an sai igiya da kugiya an sai kuga kawai an ajiye a gida saboda neman aro da haka da abu ya faru sai a ce aje gidan wannan a ɗauko kwanon sarki a ɗauko diga a ɗauko waye komai akwai a gida na bayarwa aro wasu mahamman yan tukwane ake da kwanon suya in sallah ta zo a bada aron kwanon suya da manyan tukwane na biki da su akushi da kwalya da sauran abubuwa na baya makota aro mutum fa murna yake a gidansa a ara ba amfani da shi wasu malamai suka ce wannan sura tana magana akan bada irin wannan taimakon wasu suka ce a shi wannan ai shi aro kai amfani da shi ne ka dawo da abin shi kuma ma'un a baka ka tafi wanda kake mako na a karkata a shiga nan dama ko a shiga hagu a ɗebo kuɗi a ba mutum shi ma ya shiga karkashin wannan wanda za mu ji an yi kana da ayoyi bakwai an yi maganganu guda uku dangane ga wannan sura a ina aka saukar da ita jumhurin malamai sun ce a maka aka saukar da ita kuma kusan ƙaunin ya fi ƙarfi sannan kuma an samu malam ƙasa da ya rawaito cewa an saukar da ita ne a Madina to sai aka samu wani babban malami ana kiransa Hibatullahi Mufassir sai ya ce wannan sura rabinta a Makka ne rabinta a Madina farkonta a Makka ta sauka ƙarshenta a Madina ta sauka domin kun fanci kamar sura farkon ta tana magana ne akan sufofin kafirai, karshen ta kuma yana magana akan sufofin munafikai. Dan gaskiya ce farkon ta ya sauka akan Asi dan Wa'ilu wanda shi kafiri ne a Makka, karshen ta kuma ya sauka akan Abdullah bin Ubay bin Salul wanda shi kuma munafiki ne a Madina ne. To haka suka kasa abu. To amma Allah subhanahu wa ta'ala bayan basmala yace ara'aita allazi yukadiru bid-din, al-Imam Suyuti wanda wani malami yake cewa a zamanin sa ba taba samu ba a yi wanda ya san harshen larabci kamar sa ba a duk fadin duniya, duk fadin duniya Allah ba wanda ya fi shi sanin larabci a zamanin sa, in ma akwai shi to shi ba a san shi ba wannan din, tunda ba san shi ba to an huta sai magana akan wanda aka sani. Kamar da yake haka al-Imam Shafi'i shi ma a zamanin sa an masa takin da cewa ba wanda ya fi sanin harshen larabci duk fadin duniya a iya abin da aka sani, in ma akwai wanda ya fi shi to shi ba a san shi ba, dan haka tunda ba a san shi ba ba shi da amfani kenan, tunda ba ga abin da ya bashi. To yana cewa duk inda kaga a ra'aisa cikin alqur'ani ka fassara shi da akhbirni ka bani labari. To wannan shine abin da larabawa suke amfani da ra'aisa a ra'aisa tun kafin wato zuwa addinin musulunci. Da haka zaka ce a ra'aisa kana ganin ba, sai da kace akhbirni ka bani labarin allazi yukadzibu bihi, wanda yake ƙaryata addini. Nan ce addini alqur'ani ma'ana ji kawai ke dauka, ko addini da ma'ana amalu aikata addini, ko addini da ma'ana jaza sakamako, kama ta dini tujazu ai kama ta amalu tujza, kama yadda kai aiki ake maka sakamako. Wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsi shay'a wal amru yawma idzin lillah maliki yawmiddin. Sudaka baka wanda yake ƙaryata addini ba da yadda addinin ba gaba daya, ko kuma yake ƙaryata sakamako da tashi ranar alkiyama, domin addini abu goma sha biyu ne a ƙarƙashin sa, kamar da yazo hadisin Jibril innahu jibril ataakum wa 'allamakum dinakum, ne an faɗi rukunan musulunci biyar, rukunan imani shida, rukunin ihsani daya, al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zaka wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila, kada biyar, wal iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi, kaji shida ya zama sha daya, wal ihsan an ta'budu allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, kada rukuni 12. Sai ce Jibril ya zo ya sanar da ku addinin, kaga waɗannan duka 12 an kira su addini, don mutum ya ƙaryata ɗaya daga ciki sai a ce ya ƙaryata addini, wannan shi ake kira ma'lumun min ad-din bid-daruri, abin da ya zama tilas in kana musulunci kai da su ba a karɓar sauki a kan. To sannan in ka mutu man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, shi ma addini ne, tashin ka ma addini ne, don haka ɗayan biyu ko ya ƙaryata duka biyu ko ya ƙaryata ɗaya, to kuma ƙaryata ɗaya lazumin ƙaryata ɗaya ne. To sai Allah ya ce fa zalika allazi yad'u al-yatim, shi ne wanda yake tankaɗe maraya, in an ce tankaɗa ka zo ƙirjin mutum ka sa ƙarfin ka sa bangazawa wuce shi mu da Hausa, dan tankaɗa akwai sauki, ya bangaje shi da ya tankaɗe shi wanda yake kawo mutuka, a'a a garin ku ka kula da kyau in aka sai na ake tankaɗa ta kiya bangaza ba, ya bangaje shi aka ce wani ya bangaje shi, ban yin bangaza da nan ake yi tankaɗa, kuma za a iya maka ta gaba ko ta baya, ya tankaɗa shi ya ci da baki ko ya tankaɗa shi ya ci da kiya. To shi ne ma'anar, to wannan shi ne asalin kalmar ya dubbo yawma yud'una ila nari jahannama da'a, Allah ya tsara da ake tankaɗa su ake banga ba su zuwa ga wutar jahannama bangazawa. To shi wannan abin da ya shi ne ya samu maraya ga kudin sa baban sa ya musu ya ban musu da yazo sai ya tankaɗe shi, tankaɗe wa ma'ana ce ba waje ka sa su ka tankaɗe shi ba, a'a kudin ka zare ka cinye, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira, da haka ya cinye dukiyar maraya. To wannan bai imani da sufa ce ko lazumi ne, wani kuma ya yi imani da ranar lahira kuma yana cin dukiyar maraya, wani kuma bai imani da ranar lahira ba amma yana ce ta fara maraya, malamin suka ce akwai sufar da asali ta kafiri ce amma sai ga musulmi da ita, wani kuma sufar ta masu imani ce take ga kafiri da ita. Yanzu turkiyar da muke magana ce ya ba da biliyoyin dala a taimakawa masu rauni a duniya, wannan irin aikin sai da Abubakar. Amma kaga sai da biliyoyin din yayi aka samu wani dan sarauta yace shi ma birge ya duka shi, duk ayyukan da ake jawo dubo shi ba sai da birge su kuma ya ga yayi abu sannan ya birge shi, birge shi ya birge shi, to shine yace shi ma ya takuro dala biliyan 32 ya bayar sadaka fi sabilillahi a ba masu rauni. Jiya na kuka ce a'a in kuka tambaye ku ta zuwa naira duk dala biliyan 1 yana nufin biliyan 220 shine dala biliyan 132. Muka ce ku buga shi akan mu miliyan 170 inda za a raba mana wannan kuɗin kowa nawa zai samu. Wala yaqtu ala ta'am al-miskin, kuma baya kwadaitarwa ko kansa ko waninsa bisa ciyar da talaka, ciyar da talaka. Fawailun, Allah ya ce to bane ya tabbata lil musallin, ne kuma ce fataran bane da talaka wahala a ku bane talaka ko duk kuma da fa sunan shi ne ya ce kai shi ne ya ce to ne fataran sa da Hausa wahala ko fa Allah raba mu da wahala laka wahala ta tabbata lil musallin allazina hum an salatihim sahun, ga masu sallan da suke shagala gabarin sallar su, ba shagala a cikin sallah ba, domin sahau su salati wannan da sauki, sahau anis salati idan da tini da ba akwai kitabul qabli da ba, akwai qabli da ba wannan ba matsala, qabli da ba za su gyara maka wannan, shi sa ki samu malam ya san qabli ya san ba aji. Abin da ke kawo qabli da ba da abu uku ne, na farko az-ziyada, na biyu an-nuqsan, na uku ash-shakk. Duk inda ka ga an yi kabari ko an yi ba da dalili uku ne, to amma wannan an salatihim sahun ko dai sun daina sallar baki daya ko kuma ba sa yin ta akan lokaci ko kuma su wata su bar wata, kamar da wani yace mun wace zai kwanta sai ya haɗa sallolin hudu yayi dai asuba kamar sana'a ta baya tsayawa in dare sai zo sai ya azhari ya asr magriba isha ya gafi ya hudu ya kwanta, duk da ba kai ba sai da Allah yake ka tsaya da azhar ka tsaya da asr, wani irin sana'a ce ba za ka tsaya kai sallah ba, to wannan sune Allah yake allazina hum an salatihim sahun, sai ce allazina hum yuraquna, wanda suke riya Allah ya tsare mu daga riya. Duk aikin da ake dan a samu lada ka yi shi dan ka samu duniya, duk aikin da ake dan a fuskanci Allah ka yi shi dan bukatar duniya, bukatar duniya ko ba ta huta ko kuɗi ko girma ko matsayi ko girmama ko sune dai baka abun banza da wasi. Wa yamna'una al-ma'un, kuma suna hana taimako, suna hana aro, suna hana rance, suna hana bada gudunmawa. An ce ma'un wai koda ibrat koda allura aka zo nema gidanka ta hana, wani malami ya ce wannan ne da ma'u da ruwa da naru, a ce zamu dan kunna wuta kun san da sai da tsaba talauci ba da ashana, sai dai a ba yaro itace ko kara ce da ka ko kano mana wuta a gidan wani, wal fa'atu da gatari shi ma duk wannan na'unal ma'un ne. Sannan na biyu wato zakka, idan mutum ya ibada zakka sai a ce wa yamna'unal ma'un. Na uku ata'atu, in mutum ya ibiyayya ga Allah sai a ce wa yamna'unal ma'un. Na hudu almalu, in aka tambaye ka kuɗi ka bayar sadaka kana da shi kaɗai sai a ce wa yamna'unal ma'un. Na biyar alma'ruf, duk abin arziki abin kirki in ka hana sai a ce wa yamna'unal ma'un. Wani ma yake ruwa a zo kawai da guga a ce a shiga gidanka akwai famfo ko akwai rijiya ko akwai burtsatse, ya'yan makwata su zo ɗiban ruwa ka hana su, ko kuma a gonarka akwai ɗan gurji haka ka gama ba dabbobinka, wani ya zo da dabbobinka ka hana shi, ko kai ka ba wa tsiranka ya zo ya nema ka ba tsiranka ka hana shi, to wa yamna'unal ma'una bi kashi. Za ka akwai ƴan ƙarshen a ra'aita, akwai ƴan farkon a ra'aita, akwai ƴan tsakiyar a ra'aita, sai ka zaɓi da za ka shiga. In ba ka son shiga farkon a ra'aita ya fara tsari, tsakiya farkon a ra'aita shi ne ƙaryata Allah da addini, tsakiya a ra'aita rashin ba da taimako ga marayu da cin haƙƙinsu da rashin taimaka a talaka, ƙarshen a ra'aita kuma rashin kula da sallah da riya da rashin ba da taimako. Allah ya raba mu da duk wannan, da ƙaryata addini da tura talaka da rashin ciyar da maraya da kuma ture talaka da kan ture ƙaryata addini, in cin zuciyar maraya rashin ciyar da talaka, rashin kula da sallah akan lokaci, riya da rashin bada taimako. Waɗannan su ne halaye munana guda biyar ko shida da wannan sura ta magana. Sai Allah ya tsare mu ya kiyaye mu. Wannan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Inda muka kurakurai kuma Allah ya yafe mana. A yau tafsirin namu kafin mu amsa tambayoyi mun yi babban bako a tsohon gidan litafi kuma murshid na jama'atu nasarar Islam reshen jihar Gombe, alƙadi grand kadi Baba Usman shi ne ya halarci wajen tafsirin namu. Muna masa barka da zuwa, muna masa fatan alheri. Allah ya tabbatar mana da alheri da mu da shi da ƙasarmu da al'ummarmu baki ɗaya. Kuma wannan goma na ƙarshe da aka shigar da ake dacewa da lalatin ƙadari wanda da yau za a fara lissafi, muna fata yau sun shi ne ma daren lalatin ƙadari. Allah kuma ya sa mu wannan karatu a sa'a, kuma addu'o'in da zamu Allah ya sa karɓa ku ne. Wannan ya ce assalamu alaikum malam, menene matsayin matar da ta sanya gaba tsakanin mijinta, gaba tsakanin mijinta da mahaifiyarsa har zai kai shekara ɗaya bai je ya gaida mahaifiyarsa ta ba? Wai 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 wai, wannan mata hatsari ce fa. Ke da za ki gyara tsakaninsa da mahaifiyarsa, sai ki haɗa gaba tsakaninsa da mahaifiyarsa, har ki raba shi da mahaifiyarsa ya shekara guda bai je ya gaishe ta ba? Wannan da Allah an san waya sa a nemo mana shi, ya kamata mu zauna da shi a yi masa wa'azi. Ha, amma za mu amsa wannan saboda masu hali irin wannan bai kamata ba. Uwa ɗaya ce ta mace ku hankuɗa ana yi fiye da hudu ma an kasance wanda zai ka auro ta, amma uwa ɗaya ce. Kuma uwa ita ce wacce ta ɗau cikin mutum, ita ce ta yunƙuri da naƙudar haihuwa, ita ce aka sha mata nono, aka yi mata kashi, aka yi mata amai, aka yi mata tumbuɗi, aka yi mata kuka. Ita ce wacce annabi ya ce ummuka ummuka ummuka, ita ce wacce aljanna sai ta so aka ɗora ƙafata akan aljannata ba za ka wuce ba sai ta yarda. Ita ce wacce aka ce in ta tsufa ba kai mata abin da za ka yi maka addu'a ka shiga aljanna ba, in Allah ya kai ka wuce kai ka can ƙasa. Ita ce wacce ta yi wa Jurayju waliyin Allah addu'a saboda ta kira shi yana sallah bai amsa ba, sai da ya ci uban duka akan karuwa, kuma bai taɓa ganin karuwa ba, amma sai da aka yi masa dukan tsiya saboda uwarsa ta ce Allah haɗa shi da sharrin karuwai. Uwa ce ta mata wannan bakin, kan mutum ya kuskura ya saɓa wa uwarsa ko shi mutuncinta, ko wallahi ba zai zama da duniya lafiya. Saɓo biyu tun a duniya Allah yake aikowa mai shi da sakamako: zaluncin jama'a da shiga haƙƙin iyaye. Wannan ba sai an je lahira ba, tun a duniya Allah zai wulaƙanta ka, ko kai ma ya baka ɗakan zararre ya dinga wuzuzu da kai, ko kuma ka ga duniya ma ta isa wa'azi. Sai da haka mu daina wasa da iyaye, mu daina wasa da uwa. Duk matar da za ta raba ka da uwarka ta ba mai ƙaunarka ba ce, wacce ma za ta yi maka sulhu ne, kai ma ta yi maka sulhu da babarka, ita ma ta yi maka sulhu da babarka, ta yi maka sulhu da iyayenta da iyayenka, duk kuma da su iyayen ku riƙe su da mutunci. Kana ganin mutuncin babanka da babarka, kana ganin mutuncin babarka da babanka. Wannan ita ce matar kirki. Amma matar da za ta zuga ka cewa ka nisanci babarka kowace iri ce ka babarka ka, don kuwa ba zaɓa ko ba kasa aka yi a tire aka ce zaɓo ta za ta haife ka ba, kowace iri ce haka Allah ya ce ka bi ta. In mutuƙar ba saɓo ta ce ka yi ba, komai ka yi mata. Saboda haka mu kiyaye wannan don gamawa da duniya lafiya. Malam mutum ne musulmi ya samu rashin lafiya, sai wata ƙungiya ta kiristoci ta taimaka masa da magani ya warke, to ni menene matsayinsa? Sai ya rubuta godiya, sai ya rubuta takarda ta godiya: a matsayina na musulmi ina yi ma wannan ƙungiya ta kiristoci godiya da suka taimaka min da magani na warke, ina godiya ƙwarai da gaske. Menene ɗayan kalma? Thank you so much. So thank you very plenty. Sai kai wannan. To wannan haka ya kamata, dole ya maka abin kirki musulunci ya da kai godiya. Akwai wani da matarsa ta samu rashin lafiya na haihuwa na kuda, ya zo ya nemi taimako jama'a, aka ce sai ya kawo jini da kuɗi da waye, ya zo ya nema bai samu ba. Akwai wani iba kusa da kantinsa, John sunansa, sai ya ɗauko 20,000 ya bashi, ita ga 20,000 ka je ka hidimar matarka. Ya je aka yi hidima ta sauka lafiya, ya zo yawa gujen godiya. Ita ba an ci abu kuna yin karago an kwana bakwai, bai ce muna yi ce, to ga wata 20,000 ka je ka yin karago. da aka da aka zo ne mai yace ne za a sake John ne mai yanzu ne mai yanzu kuma zai sa yaro sura aka ce wanda sura za a sake John ne mai John kuma so bani na uban bai ce kai ne uban da sa John ce John shi ya fi rago John ya ce mace wannan ba wanda ya ba mu komai sai a ci ko da ka dara sunan sa John to kaga ya kamata musulmi mu dinga cewa ka yan uwan mu kun karanta dan haka nan wata ranar Lahadi mun je gidan marayi ziyara sai muka ga an kawo indomi da taliya da kashi daga ina haka aka ce kungiyar kristoci ne na Gombe kuma kuma jagon ta tara ne ko uku baya zai kai hudu ko aka ce mun su suka ka kayan abinci an ce to bari mu je wajen tafsiri kun ga da aka zo nace a muna godiya ga kristocin jihar Gombe bisa gudunmawa da suka bayar thank you so much thank you very much sai abinci ce ai ba mazo to nan da na so su suka yi zuciya aka ce kai kayan abinci nace am ita mutum ya ce tukin mota sai ne mashin ya buge shi ta baya ya mutu menene matsayin mai tuka motar to in kuskure yayi ka ga ai sai kafara kuma ya biya biya jiya mun karanta jiya jama'atu nasarar islam sun buga miliyan 31 da yan kai shi ne biyan rai sai akila danginsa a ba su shekara uku ta haɗu illa an yi yasaddaku sai sun ce sun yafe sun yafe sai su yi baiwa ni ba baiwa sai ya azumi guda shi kenan shi ne kafara sa sai kuma ya gaba ya kiyaye Allah ya kiyaye malami ne aka ba ni yarinya wato aure amma da girma sai aka ba wani akan je aure ta shin wannan ya zama aure akan aure kenan a ina fa aure akan aure ai matsala ne dama kullun na ga muku ruku a baka ruku matsala ne a nuna maka ilimin tsayani a ce an baka a bari kai wayo kai hankali ta fahimta ta zaba da kanka shine yafi kai ma za ka aure ka ne mutai hankali wacce ta riga kwakwalwarta ta gane so da ke amma a wannan zamanin mu yanzu a Kano muna ga auren dole ma za a soke shi saboda mun samu cek uku dukkan ka kuma na mutuwa akan auren dole na ƙarshen nan ma mu muka yi shi a hisba na wata yarinya da ta kashe mutum hudu an yi amarya da ta ce bari masa dan wake yana son dan wake sai ta nemo shinkafa tsira ta murza a cikin yajin ta hada ta takuda ta dan waken ya zo ya gaishe abokinsa za ta dan wake amarya suka ci suka mutu almajirin da suka rage wa ma ya ci ya suka fanin ya ci shi ma ya mutu mutum hudu suka mutu akwai kuma wata mutum da ita wata ta yanka mutu akwai kuma wata ta kashe kanta ta zuba kanin ta sa riga mai leda sai ta jika kanta da kanin zai ta kyasa a shana ta kunna to da za a bata wanda bata shi kare ta kashe kanta saboda haka kai yanzu ai Allah ma ya soka ka gani ka nemi mai hankali wacce komai ready kawai kina so na kina ka juya ka juya kai kwalliya ka danka ka kura hulaka gaba ta ce ai na yi ma to shi kenan wannan shi ya kamata saboda haka yanzu in ma alkawari baban ce maka alkawarin ya tashi a tunda ba ta son a gani kuma wata kila ma ba alƙawari ya maka ba abin nan bai koye maka sai in ta girma tana son ka na baka ko mafi yawa wannan bai ko ne tunda ba daura aure an tabbata da ke an yi shaidu an yi waye an yi waye an cika rukunan aure biyar ba ba a yi tiga ba ba a bada sadaki ba ba a sa shaidu ba ba a kuma a yi ne ba wali yawa da mahallin daurin aure to Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawan sabo da kyakkyawan rayuwa Allah kuma ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani kafin ku nufi za mu ba malam ko minti biyu ko uku sai kafin ku nufi ya yi kafin ku ya yi na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ المفسر الشيخ حميد إبراهيم دوراوة ثورا جنوى مسلمي دسكي أن نسأل الله فيما البركة. السلام عليكم ورحمة الله. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya musai mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka. A yau 20 ga watan Ramadan shekara ta 1436 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake daidai da 7 ga watan 7 shekara ta 2015 miladiyar Annabi Isa alaihi salam. To a wannan lokaci gajere da muke da shi a gurguje a wannan matsayi, sai in tuna da abinda Sheikh Abdullahi na Gombe yake fada a cikin littafinsa Al-Fara'idul Jalila, yake cewa wa qadalin tu annahu min saqidi fa kum li kulli saqidin min laqidi. A cikin Fara'idul Jalila yake cewa ya san abin da zai fada din nan ba komai bane, wato ya fasce ne, amma duk wani abu ya fasce wanda ya fadi akwai mai daukar sa, akwai wanda zai tsinta yayi amfani da shi. Haka nan ma Sheikh Al-Kali Garga yake fada a cikin littafin sa Kantaratul Dullah, fassara ce a waƙe da ya waƙe Qadrun Nada, shi kuma yana cewa wa tarku ma fihi kathirul khairi li sharri qad qalla kathiru sharri. Wayatan abinda zai fada yana da alheri mai yawa, saboda haka ko da zai garwaya da wani aiji kadan a ciki, to barin sa sharri ne mai yawa, don haka gara ya fade shi koda yana da wani aidi a cikin sa. To a wannan fage abinda zan fada kamar yanda malaman adab suke cewa kanaqin litamri ila hajar. Hajar wani gari ne mai yawan dabino a kasar Hijaz. Malaman adab suka ce da yake yana da yawan dabino, to idan ka kai dabino garin, to ka kai abinda ba komai ba, don ka kai abin inda yake, kamar a nan Najeriya ake cewa kamar jamfa a Jos. To duk abinda muka fada a wannan faje, to ba komai ba ne a gaban Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Dalili a wannan darasi da ake gabatar da wannan tafsiri, Allah ya sani ni a matsayina na mai kula da darussan tafsirai wanda aka dora mini daga Jama'atul Nasrul Islam, nakan ziyarci wurare, nakan kuma saurare su a talabijin da radio akan wannan nauyi da aka dora mini. To wannan darasi yana daga cikin wurare biyar da nake ji da su, amma fa kana tambayeni waɗanne ne biyar ɗin, a banni yau da gobe zai nuna su, amma wannan yana ciki. To Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa horo ne daga Allah, ya bar Kanawa, ya bar Kano, tare da cewa Kano sun fi mu ilimi, sun fi mu dukiya, sun fi mu jama'a, sun fi mu komai. Mu kanmu dan abinda muka sani din daga Kano muka samo shi, amma Allah ya hore mana shi ya bar Kano ya zo Gombe ya zauna wata guda, banda sauran lokuta da yake kawo ziyara, wannan wata gaba ɗaya ya zauna ya tare. To horo ne na Allah, kullum muyassarun lima kulika lahu. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, muna godiya, Allah saka maka da alheri. To Kano kamar yanda na fada wuri ne da ya bunƙasa a wajen ilimi. Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yana koya mana ilimi na addini, ya koya mana harshen Larabci, ya koya mana Hausa. hatta hauka muna koyo a cikin darusansa. Mu din ma in muna yi wai wasu sukan yaba, to amma ai daga wajensu ne muka tsokano, muka dan tsokano wani abu tsokanawa. Har nakan tuna baitin da ake dangantawa da Shehu Usman bin Fodi, inda yake cewa duk abin da ya sani na ilmi wani dan yanki ne da ya sano daga wajen malaminsa Sheikh Jibrila. In qila fiyya bi fadli al-ilmi ma qila fa mawjatun ana min amwaji Jibrila. Haka yake cewa to dan abin da muka sani wanda wani lokacin akan yaba daga Kano muka samu shi. Makarantar SAS, dukkan makarantu da suke Najeriya na Arabiya da ilmin addini, ita ta haife su. Ni ban yi SAS ba, Aliya na yi shahoshi, amma ita kanta Aliyar SAS ta haife ta. Makarantunmu irin su GAC na Gombe, Zaman Arabic College, SAS ta haife ta. Domin ina tunawa lokacin da aka bude ta a 1969, malamanta na farko daga SAS ne, Malam Dodo shi ne principal na farko daga SAS, aka ɗauko shi ya zo ya bude ta a matsayin principal. Malamanta irin su Malam Baba na faɗa, Alhaji Sa'idu na faɗa, Malam Isa Jalingo da sauransu, duka yawanci daga SAS ne. Bayan an ɗauke Malam Dodo aka kawo Abubakar Abba Jire, shi ma daga SAS aka kawo shi. Ana nan lokacin da aka bude APC a 1969, aka bude grade 2 section. Sai a 1974 muka bude section na Higher Islamic Studies La Fakra, ina cikin waɗanda suka bude wannan section a matsayin volunteer mu da muka bude ta lokacin tana nan Jankai. Muka bude section na Higher Islamic Studies kafin ministry ta ji labari, aka zo aka duba ajin. Yanzu haka akwai ɗaliban, ina tunawa da su, da su muka bude section na Higher Islamic Studies a 1974. Daga nan ta koma inda take yanzu, aka bude ajin farko din mutane. Yawa. To saboda haka duk abin da muka yi na ilimin addini da larabci asalinsa daga Kano ne. Mun san cewa a lokacin da aka bude SAS din, ana tinkafo da Kano da Zaria da Sokoto har da Yola Adamawa da ma Bauchi. Malaman farko da lokacin Sardauna waɗanda ake meeting da su a Jama'atul Nasr Islam, in an ce daga Kano akwai Sheikh Nasiru Kabara Kano, Allah ya ji kansa, akwai Alhaji Tijjani Zangon Bare Bari, akwai Sheikh Sani Kasinga, akwai Sheikh Maitula da irinsu a Kano. In ka koma Sokoto akwai Malam Babi Sokoto, in ka koma Zaria akwai Malam Na'iya Zaria, in ka dawo Bauchi akwai Liman Mahmudu, in ka koma Adamawa Yola kenan akwai Malam Mahmudu Yola. To irinsu su ne malaman farko. A lokacin ne lokacinsu ne aka bude SAS, wacce ta bude ƙyaƙyanta makarantun Arabiya da na addinin Musulunci yanda ilimi ya bunƙasa. To kar mu ja lokaci da yawa. Sheikh Ibrahim Daurawa yakan kawo mana ilimi mai zurfi, har nakan yi mamaki anya ilimin nan da yake bayar wannan yana shiga kan kwakwalwan matasa da suke sauraron tafsirin nan. Yanzu da kunna yake cewa tasbihi mujmali da tasbihi mufassali da tasbihi mursali, ya faɗi ma hujifa minhu adat kaza ma zukira fihi kaza kaza, wanda kawai ban ji ya faɗe shi ba a tasbihul balin na kudin, wanda aka shafe adatu da wasu shaba kaman a ce an ta'akadu, ba a ce kal kaza ba, ba a ce wajen kaza yake, kama ba aka ce an ta'akadu tasbihi balidi. to irin wannan in ba wanda ya koshi da ilimin arabiya ba an ya darusan suna shiga inda ya bambanta da sauran tafsirai idan aka zo kan sunan wani annabi zai ce an kira shi saukaza a cikin alqur'ani an ya irin wadannan duka suna zama a kabarin ku ana kama abin to saboda haka nakan ce da ashe a university ne a wajen malamai ake wannan tafsiri to wata kila da zai fi shiga zai fi amfani to amma muna godiya da irin yanda ake babu ilimi mai zurfi a wannan darasi haka nan a Hausa din ma ana ilmantar da mu a Hausance da duk da yake cewa dindurusu sai naga ana kallon juna ba akan menene dindurusu ba to haka ire-iren su wasu duka ba san su da yanzu ko bid'a mutanen dinni ba su san menene bid'a ba dan da lokacin canka na abinan akan ce bid'a ko an kisa ne ne karantanka ko lokacin da za a shigar da yaro cikin daki na ciyawa a zura ya karba ya zuro ya turo shi ne bid'a to ba san irin su ba dan lokacin su ya kusan karewa to duka ire-iren su duka Sheikh Ibrahim Aminu Ibrahim Daurawa yana kawo mana su yana jaddada mana Hausa kuma Hausa tsanta idan da zaka saurari tafsiran mu